Pennsylvania MC.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan safiyar ta yau Alhamis 26 ga watan Agusta shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 1 na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, har yanzu akwai Amurkawa farar hula wajen 1,500 a Afghanistan. Ana ƙasa da sati guda da wa'adin harkokin sojin Amurka a Afghanistan zai cika. Wani jirgin sama dauke da mutane 51 da suka gudo daga ƙasar Afghanistan wacce ta fada hannun Taliban ya sauka ƙasar Uganda. Sannan jiya Laraba, hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce bayanan da ke nuna akwai buƙatar yin rigakafin COVID-19 da uku don ƙarfafa na farkon ba kamallu ba ne.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan. Sai a gyara zama don jin cikakkun labarin. A cikin taskar rahotannin kuwa, bayan kafa dokar hana fita a birnin Jos, kowane irin hali al'ummar yankin suke ciki.
Gaskiya suna cikin yanayin fargaba da kuma rashin tabbas, domin da kuma na barburin babu isasshen jan tsaro a gurin.
Shin ko harin ta'addanci da aka kai a tsangayar horar da sojoji ta jaji zai iya sa su su azama wajen yaƙi da ta'addanci a ƙasar?
Ba sojan da ya cika a kira shi soja sai yana da wa'ansu abubuwa, sai yana da horo, yana da kayan aiki, sannan yana da ƙaimi.
Baki ɗaya muna tafe da waɗannan rahotannin. Bayan nan sai mu kawo muku shirin mu na domin iyali, wanda Grace Alheri Audu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duka mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Har yanzu akwai Amurkawa farar hula wajen 1,500 a Afghanistan. Ana ƙasa da sati guda da wa'adin harkokin sojin Amurka a Afghanistan zai cika, yayin da jami'an gwamnati ke faɗi tashin taimaka musu su fice ta wajen gano ko shin suna buƙatar taimako don dawowa gida, ko kuma sun yanke shawarar zama a can, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken jiya Laraba. Babban jami'in na diplomasiyar Amurka ya ce akwai Amurkawa wajen 6,000 a Afghanistan zuwa ranar 14 ga watan nan na Agusta, da 'yan Taliban suka kwace harkokin sojin ƙasar, aka kuma fara kwasar mutane. Tun sannan, a cewarsa, an kwaso Amurkawa aƙalla 4,500 a jiragen sama, ciki har da 500 a baya-bayan nan. Da yake magana a ma'aikatar ta harkokin wajen Amurka, Blinken ya ce cikin sa'o'i 24 da suka gabata, mun yi ta tuntuɓa ta kai tsaye da wasu Amurkawa kuma 500, tare da basu bayanai dalla-dalla na yadda za su iya isa filin jirgin sama lafiya. Wani jirgin sama ɗauke da mutane 51 da suka gudo daga ƙasar Afghanistan wacce ta fada hannun Taliban ya sauka ƙasar Uganda, inda aka baiwa mutanen da aka kwaso mafaka ta wucin gadi, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Uganda jiya Laraba. Ma'aikatar ta ce jirgin mai ɗauke da 'yan ƙasar ta Afghanistan 51, ciki har da mata da maza da kuma yara, ya sauka a filin jirgin saman Entebbe jiya Laraba, inda jakadiyar Amurka a Uganda Natalie Brown ta marabce su. An kai mutanen da aka kwaso wani otel. Wani mai magana da yawun gwamnatin Uganda ya gaya ma sashin Swahili na muryar Amurka cewa 'yan Afghanistan ɗin na kan hanya ne za a wuce da su wata ƙasa. Ana kyautata zaton wasu ƴan Afghanistan din da maki gudu daga kasar tasu za su iso Uganda cikin ƴan kwanaki masu zuwa. Jiya Laraba, hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce bayanan da ke nuna akwai buƙatar yin rigakafin COVID-19 na uku don ƙarfafa na farkon ba kamallu bane. A farkon wannan watan, jami'an hukumar ta WHO sun yi kiran da a tsaida shirin yin rigakafin COVID-19 na uku har sai an dau mataki kan rashin daidaiton rigakafi a fadin duniya tsakanin attajiran ƙasashe da matalautan ƙasashe. A taron manema labarai da hukumar kan yi akai-akai a headquarter ta da ke birnin Geneva, an yi tambayoyi ma jami'anta kan batun tsaida shirin rigakafin na ukun. Babbar mai binciken kimiyya ta hukumar, Sumya Swaminathan, ta ce hukumar na ta'allaka manufofinta ne kan bayanan kimiyya da shawarar da aka yanke a taron masu bincike na baya-baya da ra'ayoyin hukumomin tantance magunguna waɗanda suka yi muwafaka kan cewa babu wadatattun bayanai kan buƙatar yin rigakafi na uku.
Ga labaran duniya kashi na biyu, bari mu fara da rahoton mu na farko. Bayan wani mummunan hari da aka wayi gari da shi a jiya a ƙauyen Yalwan Zangam da ke karamar hukumar Jos ta Arewa, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, al'ummar yankin na cikin mummunan hali. Kana mahukunta na cewar suna iya bakin ƙoƙarinsu don shawo kan matsalar. Daga birnin Jos, ga Zainab Babaji dauke da ƙarin bayani.
Hukumar ƙauyen Yalwan Zangam a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa na cikin fargaba da tashin hankali bayan 'yan bindiga sun shiga ƙauyen a daren ranar Talata suka hallaka maza da mata da ma yara ƙanana. Ƙauyen Yalwan Zangam da ke bayan jami'ar tarayya ta Jos kimanin kilomita 2 ne daga cikin birnin Jos. Shugaban raya al'umar Anaguta Sande Bunu ya ce sun kirga gawarwaki 31, wasu kuma na kwance a asibiti ana musu jinyar raunuka da suka ji.
Muna da 31
waɗanda aka kashe.
Waɗanda sun ji rawani, ban iya na samu numban su ba, gwada masu ana kwance a flatawar gidan.
Wani yanayi mutanen suke ciki?
Gaskiya suna cikin yanayin fargaba da kuma rashin tabbas. Domin da su da na bar gurin babu isheshen su yan tsaro a gurin.
Bayan aukuwar lamarin ne, rikici ya nemi shigowa cikin garin Jos, inda aka samu yamutsi da ya sa gwamnati ta sanya dokar hana yawo na awoyi 24 a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa. Masu ruwa da tsakiya jihar Plateau na kan bayyana hanyoyin samar da dawwammamen zaman lafiya a jihar. Mai martaba sarkin Kanam Alhaji Muhammadu Mu'azu Muhammadu ya shawarci gwamnati ne da ta ba jami'an tsaro na'urori irin na zamani wanda za su iya tinkarar duk wani rashin tsaro.
Ita gwamnati ta yi kokarin samo kayan aiki ma jami'an tsaro. A yan jami'an tsaro suka samu kayan aiki ba mai iya gwada su. Gwamnati kuma sai ta yi horo yayin da aka yi barna. Hukunci kuma ya kasance mai karfi wanda wani zai bashi tsoro gobe ba zai maimaita ba.
Shi kuwa kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau, Mr. Dan Manjan, ya ce lamarin tsaro haƙƙi ne na kowa, amma 'yan majalisu na da gagarumin rawan da za su taka.
Wato tsaro din nan ba na gwamnati ne kawai ba. Al'ummai ma suna da haƙƙi, gwamnati tana da haƙƙi. Wani haƙƙin ba 'yan uwanmu da suke majalisar tarayya su ne suke da alhakin yin doka domin a canza kundin tsarin mulkin Najeriya domin ta ba gwamnati hurumin ba da oda ma waɗanda suke mayan tsaro idan abu ya taso kamar haka. Za a ce mutum shi ne chief security officer na state, amma ba shi da ikon da zai ce ko ɗan agaji ma ya je ya ɗauki mataki idan abu ya taso haka.
Shugaban ƙaramar hukumar Jos ta Arewa Alhaji Shehu Bala Usman ya yi kira wa jama'a ne da su kai zuciya nesa.
Ta je zaman lafiyar nan ba a sai da ita astu, da ni da ke da kuma kowa da kowa su ne za su dasa zauna lafiya. Ni dai ina da kiran mutane a zauna lafiya, kuma sa'an nan jama'a su ba jami'an tsaro cikakken haɗin kai domin su yi aikinsu, kuma su tabbatar da cewa sun bi doka domin duk wanda ya taka doka wannan lokaci fa ba zafin mu bashi ba. Za mu tabbatar da cewa hukunci ta wanzu a gare shi. Saboda haka kira na ga jama'a shine a yi haƙuri a bi doka, kuma a zirawa gwamnati ido akan waɗanda suka yi wannan ta'asa a ga abubuwan da za a yi musu.
A halin da ake ciki dai, gwamnatin jihar Plateau ta ce jami'an tsaro sun cafke mutane 10 da suke zargi da kisan mutanen. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, gwamnatin Najeriya ta sake kare matakan da ta dauka kan kafar sada zumunta ta Twitter, ciki har da na dakatarwa. A wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ministan labaran Najeriya Lai Muhammad ya ce an yi amfani da kafar ta Twitter ba ma kawai don shirya zanga-zanga ba a baya, har ma da tara kuɗi ma masu zanga-zangar a can bayan. Ya ce ba daidai ba ne kafa irin ta Twitter ta yi katse London a harkokin cikin gidan wata ƙasa. Ministan ya yi nuni da yadda kafar ta Twitter ta share saƙon shugaban Najeriya, bayan kuwa a baya ta bar na jagororin masu neman tayar da fitina a ƙasar. Da yake ansa tambaya kan mafita game da wannan matsala, sai minista Muhammad ya ce daga cikin matakan da za a ɗauka, har da na gindaya ƙa'idoji ma dukkan kafafen sada zumunta ba ma Twitter kaɗai ba, ya ce wani abun alheri game da dambarwar ta Twitter shine yanzu kafar za ta iya daidaita al'amuranta. Jiya Laraba, 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka sun ƙara matsa lamba ma shugaba Joe Biden kan buƙatar kwashe ɗaruruwan mutane masu alaƙa da hukumar kula da kafafen labaran ƙasa da ƙasa ta Amurka USAGM daga ƙasar Afghanistan, yayin da gwamnatin Amurka ke ƙoƙarin kammala janye sojojinta zuwa wa'adin ranar 31 ga watan Agusta. A wata wasiƙar da suka tura ma shugaba Biden shekaran jiya Talata, Senata Ben Cardin da ɗan majalisar wakilai William Keating sun ce mutane wajen 550 waɗanda ma'aikatan hukumar ta USAGM ne da iyalansu har yanzu suna faɗi tashin barin ƙasar ta Afghanistan. Hukumar ta USAGM dai wata cibiyar gwamnatin tarayyar Amurka ce mai zaman kanta wadda ke kula da kafafun labarai da dama, ciki har da muryar Amurka da rediyo Azadi. A fadin kasar China, yayin da shekarar karatu za ta soma daga ranar 1 ga watan Satumba, dukkan ɗaliban firamare da na sakandare za su fuskanci shiga wani sabon aji na dole na koyar da ra'ayoyin shugaba Xi Jinping kan tsarin gurguzu mai fasalin ɗabi'ar China, saboda a kullo da wani sabon zamani. Sabuwar manhajar karatun na nuna yadda jam'iyyar Communist ta kasar China CCP da shugaba Xi ke ba da himma wajen kokarin mallake tunanin jama'ar kasar, saboda darasin da za a koyar wanda ake kira mahangar Xi an gangaro da shi ne tun daga jami'o'in kasar China, inda aka fara koyar da shi a shekara ta 2020. Farfaganda da cusa ra'ayoyin siyasa ya kasance wani fanni a ɓangaren ilimin ƙasar China tun daga shekara ta 1949, yayin da jam'iyyar Communist ta fahimci muhimmancin shata tunanin mutane, musamman ma lokacin da suke matasa kuma waɗanda za a iya juyawa. A cewar Didi Christine Tatlo, wata babbar manazarciya a cibiyar nazarin harkokin Asiya da ke birnin Berlin ƙasar Jamus, tsohon shugaban China Mao Zedong shi ne ya yi shelar cewa jam'iyyar ta CCP ta kirkiro Jamhuriyar Jama'ar China PRC ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 1949.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. To yanzu bar mu je ga rahotonmu na gaba. Wani harin ta'addanci da 'yan fashin daji suka kai cikin jami'ar horas da sojoji da ke jaji a jihar Kaduna yana nuni da rukun ko oho da sojojin kasar ke yi ne yake haifar da hakan, a cewar hasashen masana, inda suke ganin cewar ana iya magance wannan matsalar idan an shirya mata. Abokin aikinmu Umar Faruk Musa ya aiko muna da ƙarin bayani akan fahimtar masana.
Wannan sanarwa da aka fitar daga ofishin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ko shakka babu za ta nuna ƙarfin hali da ƙarfin zuciya da kuma amincewa da shugaba Muhammadu Buhari yake da akan hafsoshin soja na Najeriya, na cewa za su iya kawo ƙarshen wannan ta'addancin da ƙasar ke fama da shi duk da kuwa harin da aka kawo musu har cikin gida. Shugaba Buhari ya yi bayani wanda ya zo daidai lokacin da 'yan Najeriya suke fatar su ji irin matakin da zai ɗauka ko kuma bayanan da zai yi akan wannan hali na kunya da aka samu na har aka yi samu nasarar 'yan ta'adda suka kawo hari a helikwatar horar da sojoji ta Najeriya, aka halaka biyu kuma aka sace ɗaya daga cikinsu, daga baya shi ma aka halaka su. General Abdulrazak Umar mai ritaya yana sharhi kan sha'anin tsaro a Najeriya kuma ya mun ƙarin haske.
In kana jin labarin ana wawa ne kuma watakila kai ne ɗaya daga cikin wanda zaka hana awawa ne, sai ka aka zo aka far maka kai. Kaga abin ya zama da ni ake yanzu, tunda da su suke su jojojin su aka danka ma kare jama'a daga wani illar wanda ba su yadda da gwamnatin ba, to yanzu sai abin ya zo an afka musu su kansu. Kaga ya zama da ni ake yanzu.
Kana ganin kamar wannan zai zama sanadin da za a murƙushe matsalar nan kenan domin an kai wa sojoji har ofishinsu da ke tsakiyar birnin Kaduna?
Idan ba a yi haka ba an murƙushe su, me zai faru? In dai har za su iya zuwa su a sojoji a kyale su, to gobe waye ba za su yi, gobe shi ma kafa sai su yi masa.
Me yasa za a bar matsalar nan har ta tabarbare, har ta kawo yanzu ba a gama da ita ba, sai da aka kai wa soja hari? Kuma ba shi ne karo na farko da aka kai wa sojoji hari ba ma, har da cikin dazuzzuka ma ai 'yan ta'addan nan suna kai ma sojoji hari
sosai. Amma wancan ai yaki ne, na gaya maka yanzu ya zama abin da ni ake yi, in ba da ni kake ba da wa kake yi?
Yanzu kana jin sojojin Najeriya na da kayan aiki da ake bukata domin a murƙushe wannan ta'addancin, kuma ba ai amfani da su ba sai yanzu da aka kai musu hari a cikin gidansu?
A wannan gaskiya ba zan iya sanin ko suna da shi ba, amma abin da zan iya gaya maka ya kamata suna da shi din. To ya la'alla suna da shi a yanzu, ba su da shi ban sani ba, amma dai ya kamata. Ba sojan da ya cika a kira shi soja sai yana da wa'ensu abubuwa, sai yana da horo, yana da kayan aiki, sannan yana da kaimi abin da zai zungure shi ya abin. To ko idan babu ɗaya daga cikin wannan aikin soja ya watse mala, tilas a samu wannan guda uku.
Haka kuma Ahmed Saleh wanda ke sharhi kan sha'anin tsaro shi ma yana ganin cewa lallai wannan jawabi mai ƙarfafa zuciya ne kuma abin da ake fatar a ji shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa kenan a matsayin shi na kwamandan sojoji na Najeriya.
Wannan abun za ta kawo wato ƙarshen wannan yaƙi-yaƙi da ake yi, saboda me? To kansu an ba su haushi da matsaro, an kashe yan uwansu, kuma an kama wasu ana neman diya kansu, kalka ba an wulakan ta su ne. To dama idan da wasu gidan za su kama su suka kama wasu gwabin goro su take su ba, yanzu suka kama su tabbai za su yi su. Abun ba da gaske za su yi su ba wata ba ne. To a gani na wannan kalaman kamar zuliya ce a yayi musu su din, kamar kalubale ya ba su yayin zaman tsaro.
A halin da ake ciki dai yanzu, 'yan ƙasa sun sa ido su ga tasirin da kwamitin binciken da rundunar soja ta Najeriya ta ce ta kafa domin a gano musabbabin wannan fitinar da ta faru da kuma hanyoyin da za a bi domin a kawar da afkuwarta nan gaba. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To Allah Ubangiji ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na duka, Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka tauka waiwa. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da. Menene duniya, menene dadin duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Masu ruwa da tsakiya kan al'amuran iyali sun fara fito da sabbin hanyoyin magance matsalolin mace-macen aure musamman a arewacin Najeriya, da suka hada da kafa dokoki da suka jibinci harkokin aure da koyar da kwasa-kwasai kan dabarun zama tsakanin ma'aurata kafin shirya bukukuwan aure da kuma huduba da shawarwari a wuraren ibada. Kafin gayyata kwararru domin nazarin wannan mataki a shirin domin iyali, za mu fara shimfiɗa da wannan rahoto na musamman da wakiliyarmu a birnin tarayya Abuja Halima Abdulra'uf ta haɗa mana.
Matsalolin da suka shafi mace-macen aure musamman a arewacin Najeriya abu ne da ke ci gaba da cima al'umma tuwo a ƙwarya idan aka yi la'akari da alƙalima da wata lauya da ke babban birnin tarayya Abuja ta bayar, inda ta bayyana cewa a cikin watannin farko na shekarar 2020 kaɗai an samu sama da mutum 4,000 da suka nema a raba aurensu a kotunan birnin tarayya Abuja, a yayin da wasu ke alakanta matsalolin mace-macen auren da ake samu ga yanayin zaman doya da manja tsakanin ma'aurata, wanda a cewarsu yake tasiri a rayuwar ƴaƴansu, sai kuma la'akari da rashin bada muhimmanci ga abin da ya kamata kamar koyawa yara maza da mata waɗanda ke shirin yin aure ababen da za su taimaka wajen inganta zamantakewar aurensu, inda aka fi bada fifiko akan bukukuwa kawai. Malama Maryam Lemu ƙwararriya ce a sha'anin koyarwa masu shirin aure dabarun zaman aure ta hanyar yin amfani da darussa da ta koya a zaman aurenta ya zuwa yau.
Matsaloli da yawa da ke taso cikin aure abubuwa ne da aka gani kafin su yi auren, kafin a yi nika, amma mutane na gani cewa bayan auren komai zai gyara kanshi, soyayya zai solving duka problem din da suke da. Unfortunately abun zai karu ko zama tare halin mu daban yadda aka ce, ko hakuri da harshe ma suna fada. By the time sun shiga aure din sai kiga zuwan yara ne, matsalan rashin kuɗi wani lokaci, abubuwa da ke kawo tension da fada tsakanin mata da miji, zai ƙara fito da duk waɗannan mummunan abubuwa da ke nan da ba a yi dealing da kafin a shiga aure ba. Da na san waɗannan abubuwan kafin aure da sun taimake ni, ba zai rage irin fadan da muka samu. Shi ma ya bani nashi cewa da ya san wannan abubuwan da ya taimake mu don da muka yi aure, mun yi kusan shekara 6 muna fada, kuma mummunan fada har wallahi tsakanina da Allah cikin shekara 6 nan na azako, dan roke shi ya sallame ni don ba zaman lafiya ba soyayya tsakanin mu. Kuma tun farko ya ce ba za mu kawo yara cikin wannan duniyan ba in bamu ba mu shiri, so ya ce za mu dakata batun haifuwa sai bayan mun gama zauna tare mun san insha Allah komai daidai tsakanin mu, kada yaro ya zo ya ga iyayen shi suna fada ba sa shiri. So abin da ya kawo wannan course din shine concern yadda mutane za su ga alama, kuma akwai wasu abubuwa batun halayen mu banda ma abin da zai fito da za mu gani daga wanda yawa da mu karan kanmu ƙura ranmu ya kamata mu yi dealing with. So duk abubuwan da nake covering a course din shine abubuwan da ya kamata mu gyara na kanmu kafin ma mu ce za mu zauna da wani, sai abubuwan da ya kamata mu bude idan mu da kyau mu gani in wani hali ne da zai iya ƙara bacewa bayan aure, mu jabirki mu yi istihara mu yi addu'a mu yi binciken da za mu yi kafin mu je mu shiga wannan abun. Kai shekara ɗaya kawai sai kaga kuma ga yaro ya zo ya ga iyaye suna zama ba soyayya, ba kwanciyar hankali, ba murmushi, ba dariya, ba komai sai fada, yara suna ganin ma ana dambe ana dukan wannan. Unfortunately kuma yaran mu za su koma cikin gidan su suma su saki abin da su suka gani, kuma Allah zai tambaye mu abin da muka guda ma yaran mu. So din wannan ne yasa nace to bari in fito da course din da mutane za su samu su dauka ko a wayan su, tunda dai online ne makarantan a internet ne, ba sai ka zo ka bar gida ka je wani classroom ka yi ba, ko kana ɗakin ka kana zo ne zaka iya using wayan ka ka dauki course din.
Poland Talent da ke zaman minista ayyukan mata ta bayyana cewa
wato abin bakin ciki ne yadda muke ganin abubuwan da ke faruwa yanzu, musamman ƴaƴanmu matasa yadda gaba ɗaya sun shiga wani hali da ba daɗi. Wannan tushe ce daga cikin gidaje ne, isa nake kira da babban murya wa musamman iyaye maza da mata, duka a tabbatar an nuna tarbiyya mai kyau, an zama iyaye masu kula da ƴaƴanmu a kowane lokaci.
Fitaccen lauya kuma mai gwagwarmayar nema wa mata da yara ƴanci ta fuskar shari'a, barista Amina Umar na da ra'ayin cewa
gaskiya wannan abun ba karamin gyara zai kawo ba, saboda duba da cewa a kasashen mu na Hausa wannan abun da mantintintina akwai shi, sai dai a ce ba a sa shi a cikin tsari na jadawalin rayuwa ba kaman ta hanyar koyarwa. Kuma duba da cewa yanzu rayuwar mu canzawa take, irin wancan da ake yi wato counseling ko faɗakarwa, wanda zaki ga yarinya idan ta kusa aure za a kai ta gidan yakumban ta kaza ce kwana uku, to essence din wannan abun a kasar Hausa shine ta koyo kyawawan ɗabi'u da yanda ake mu'amala, ta gane cewa akwai wani muhalli banda ba gidansu ba, kuma anan za su kalli ya take cin abinci ya take ai ta gyara mata. To yanzu kin ga tunda an koma abin da ake cewa duniya a tafin hannunka, waɗannan abubuwan da akai a baya ba za su yi yanzu ba, kuma mu a kasar mu ta arewacin Najeriya ba ne himma ko kokfasar yaya zamu mu inganta shi mu zamanantar da shi ya dawo cikin sauki kuma a same shi a kusa ba sai an je yawo kaman yanzu ba to in dai za a yi wannan lalle abin zai dace da al'adar Bahaushe zai dace da addininsa zai dace da zamantakewarsa kuma gaskiya idan akai ba karamin gyara zai kawo ba saboda mace-macen auren da muke fama da shi a arewacin Najeriya zaki ga mafi yawancin su rashin sani na shi kansa auren da mu'amala da zamantakewa shi yake kawo shi wanda kuma yanzu iyaye sun daina to gaskiya in za a fito da irin waɗannan courses din zaki ga yayi daidai da addinin musulunci yayi daidai da al'adar mu kuma ba karamin taimakawa zai yi ba kuma Allah ya waita mana irin su
sunana Rabi'u Abdullahi Magarfi daga jahar Kaduna wannan mataki kam abu ne wanda zan ce ya ma so yayi laki saboda a yanzu inda za a bincike yawancin auratayya da ake yi akwai matsaloli na zamantakewa saboda rashin ba mata cikakken shawarwari akan zaman aure sai dai kawai bukukuwa aka saka a gaba za a je ai ta shagulgula mother's night father's night wane ne bridal shower amma shi ainihin zaman auren wanda ya wuce kwana ɗaya ko sati ɗaya za a shekara ne ana so har mutu tare ba a gaya musu komai sai a je ai ta tuntube a ce za a koya in the process a cikin haka kuma sai a je a samu matsala kaga auren wani lokaci ya zo ya lallace sai daga baya sannan sai a gane ainihin inda matsalar yake ko kuma kaga waɗanda za su bada shawara waɗanda su ma kansu suna cikin matsala to da tsarin da za a yi kam ya kamata a samu waɗanda sun san abu ne su ne za su bada shawara ba waɗanda su ma ɗalibai bane za su bada shawara
a nasa bangare barista mai nasara kogo Ibrahim yayi ƙarin bayani kan batun
shi al'amari na auratayya ya danganta kowanne ne ga tsatsan yaya ne asalin shi ya taso wani mutuwa aure ana faro da shi daga neman aure mai neman aure ya je ya ƙarya da sauransu a zo a gaba haka ba wani kuma yana tasowa ne daga iyaye yara ba su kulli suna son juna suka fahimci juna ba iyaye su so su hada auren zumunci wani kuma yana tasowa ne daga bambanci na matsayin ilimi da kuma wayewa da kuma wuraren da mutum ya zauna da irin kawayen da yayi ko abukai da yayi duka waɗannan suna taka tasiri kware da gaske saboda haka duk wani wanda yake zai zo ya bada wani ilimi ko wani karatu akan abin da ya shafi maganar gyaran aure to idan fahimta shi da sanin shi da kuma asalin yanda shi ma nashi auren ya kasance bai daidai ya zama madubin irin waɗannan ba na menene dalilin abin da ya raba auren su zaka ga gibi ne za a ƙara samu ya ƙara girma domin duk abubuwan da zai bada a matsayin mafita ba za su kalle shi ta wannan fuska ba saboda haka dole ne a fahimci yaya zamantakewan asalin abin da ya kunto wannan rasuwa aure din sannan a samu wanda yake da irin wannan matsala da kuma yaya maganinta to shine yake iya zama malami amma ba za a samu malami wanda zai iya yin maslaha ya kuma bada mafita akan duk matsalolin aure ba don ana da bambance-bambance akwai bambance-bambance na al'ada akwai bambance-bambance na soyayya akwai bambance-bambance na asali akwai bambance-bambance na kawayaye da abotai da kuma zamani da kuma karfin ilimi da kuma bambance-bambance ma na canjin na makwabtaka da irin waɗanda suke zaune da sauransu duka waɗannan suna tafka tasiri wajen zamantakewa ko kuma rashin zamantakewa ta al'amuran aure to yana da muhimmanci duk waɗanda za su yi irin wannan koyarwa ya zama su tsaya ga koyarwa abinda suka sani na asalin su menene abin da ya gyara auren su ko kuma ya karya auren su sannan sai ya zama madubin su wane ne waɗanda za su ba wannan ilimi ya zama su ma waɗanda ke da irin wannan ne kawai amma ba za a yi kamar zubar gada na ilimin shi ya zama zai wadatar da bukatun matsalolin kowa da kowa ba
mutuwar aure matsala ce da ta zama ruwan dare a cikin al'umma inda bincike da aka gudanar a baya ya nuni da cewa rabin auren da ake yi musamman a yanzu na karewa ne da saki sakamakon yadda ake bada fifiko ga shirye bukukuwan akan koyar da darussa kan yanayin zaman aure
to ga da Halima sai ku kasance tare da mu a shirin mako mai zuwa inda za mu gayyaci ƙwararru da za su nazarci yadda wannan mataki zai inganta zamantakewa da kuma bada gudunmuwa ga ci gaban iyali da gina ƙasa yanzu a madadin wakilinmu Halima Abdurra'uf da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri
kai mata su ne duniya su ne dadi
da haka muka zo ga shirin mu na karshe labaran duniya a takaice
yanzu akwai Amurkawa farar hula wajen 1,500 a Afghanistan ana ƙasa da sati guda da wa'adin harkokin sojin Amurka a Afghanistan zai cika Wani jirgin sama dauke da mutane 51 da suka gudo daga kasar Afghanistan wacce ta fada hannun Taliban ya sauka kasar Uganda.
Masu sauraro, da haka muka kawo karshen shirin namu a wannan subuhin taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hansi, za ku ji saura bokan aikin mu dauke da wasu rahotanni. Amma kamun mu yi sallama da ku bar mu taya abokiyar aikin mu Maryam Dauda. Murnar iya da Allah ya bata da yammacin jiya, da fatar Allah ya raya abinda aka samu ya kuma baki lafiya mai rauni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya tsaya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Jumbe Hamza, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ya muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, Gundumar Columbia. Bis.